أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم علم الحسين سركي دقي فسا تقدر وسا يا ساك قدر منا ساك حدوى أولنا نمتي ناشدة وقت رمضان هجرة من رسول الله عليه وسلم كان دوبو دورة تاريخ دودة أربعين دبقل wanda ya daidai da 23 ga watan 2026 miladiya. A wannan masallaci namu na Masjidil Ikra wanda yake markaz Ikra a nan kwanar Dawaki Zaria Road a cikin garin Kano. Dan ba manta ba, jiya Allah madaukakin sarki da ikonsa ya kaddara mana mun gama suratul Maida. Kuma yau za mu tashi a cikin sabuwar sura ta suratul An'am, inda Ubangiji madaukakin sarki yake cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
نعم كما يدى مكفأة ونأتي في سورة الأنعام سورة شداء بين سورة الفاتحة بقرة نساء مائدة في كما سورة الأنعام آل عمران في سورة الأنعام واتو إتكي سورة تشيدة أتكين جير سورور القرآن نيبارك سننكما إتوانا سورة سورة الأنعام تاتوكا قباكي إلتا جار مكة وانا شمي ذا جيمة تيبان سننكما تاتوكا جملة ألوكا تيئة جملة واحدة أتسوكي إلتا wanda kusan malaiku 70 suka taho da ita a lokacin da za a saukar da ita. Kusan dukkan malaiku sun mamaye sararin samaniya suna tasbihi, wato sun yi rakiyar mala'ika Jibril yayin sauko da ita. Aka saukowa da manzo sallallahu alaihi wasallam ita jumlatan wahida a sauka guda ɗaya. Dede to su malamin suna cewa akwai aya biyu wa maqdar Allah haqqa qadarihi cewa ita a Madina ta sauka. Amma zance maki kudan gabaki ɗayan ta suratul An'am a Makka aka saukar da ita, kuma an saukar da ita a karan farko. Suratul Maida Allah madaukakin sarki suratul An'am sai Ubangiji madaukakin sarki ya ce الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. بكم ونوئي نبوديا دا da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah alladhi khalaqa as-samawati wannan wanda ya halicci samai wal arda da kasai wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kuma ya halicci duhai da haske kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'budun sannan waɗanda suka kafirta ga ubangijin suke daidaita shi da wannan san yace huwa alladhi khalaqakum min tin shi Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga yinku ko daga tabo ko daga kasa kuma kada ajala sannan ya yanke ajalin kowa wa ajalun musamman illa da kuma wani ajali sananne ko abin ambato inda ku a wajen shi kuma an tuntarun sannan kuma kuka zamanto kuna jayayya kuna shakka kuna mutu da ubangiji madaukakin sarki wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardh shine kuma abun bauta a cikin samai shine kuma abun bauta a cikin kasai ya lamu sirrakum ya san abin da kuke koyewa wa jaharakum da abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taktubun kuma ya san abin da kuke tsoriyarwa Allah ya ce alhamdulillah al-innan lil-istighraq kuma yanda malamai suke cewa dukkan wani nau'i na yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki sawabun shi Allah madaukakin sarki dukkan yaban da yawa kansa da kuma waɗanda dukkan halittu suka yi mishi kowane nau'i makurar yabo ga Allah madaukakin sarki gare shi kai yake tabbata wato dukkan wani nau'i na yabo wanda Allah zai yi wa kansa da kuma yabo da bayinsa za su yi mishi da kuma wannan yabo din ya kai matuƙa na yaban to dukkansa ya tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki irin wannan yabo na wanda ya kai matuƙa to ba wanda ake wa sai Allah subhanahu wataala kuma a matsayinka na dan adam idan wani ya zo ya ce ma ka fi kowa kai kanka ka san ƙarya yake domin akwai wanda ya fi ka amma Allah ne kadai za a ce ya fi kowa mulkin sa ya fi na kowa ni'imar sa ta fi ta kowa kudurar sa ta fi ta kowa ikon sa ta fi ta kowa baiwar sa ya fi na kowa kuma shi kadai ne yake tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki yasa Allah ya ce alhamdulillah dukkan wani nau'i ka na yabo ya tabbata ga Allah sai ce alladhi khalaqa as-samawati wal arda wannan wanda ya halici samai da hada sai ce Allah zai halaka samawati wanda ya halici samai da jami wal arda da kuma kasa to ni ita kasa din nan ismin jinsi ne tunda su ita kanta kasa guda bakwai ce to mu Allah madaukakin sarki ya fada halaka sab'a samawati wa min al ardi mithluhunna wato Allah madaukakin sarki ya halici samai bakwai kuma kasa kwatan kwacin ta ita ma kasa kasa ce guda bakwai to amma ita kasa guda bakwai ismin jinsi idan aka ce kasa kin dauke su gaba ki da shi yasa duk a alqur'ani in kaji an ce samawati sai a ce wal ardh ba a cewa wal ardun ko wal aradin domin da ka ce al ardh zaka ce zaka fassara shi a dukkan kasai ya dauki dukkan wata nau'i na kasa wasu kuma malamai suka ce dan ne aka ifradin al ardh saboda ita kasa sama ai akwai sama ta daya tsakanin da akwai halittu da abubuwa sannan sama ta biyu kusan kilomita 1500 sannan sama ta uku kwatankwacin wannan saman tsawon to shi yasa sai suka manto daban-daban amma ita kuma kasa a dunkule take haka take kasar farko da ta biyu da ta uku babu wani akwai wanda malaman da suka ce haka to amma aya alqur'ani da ta ce yadda aka halicci samai haka aka halicci kasai wannan kamar yana nuna ita ma kasar akwai haka inda Allah madaukakin sarki ya ce haka ya halicci kasa kamar yadda ya halicci sama almuhim dai Ubangiji madaukakin sarki shine mahaliccin samai gaba daya kuma dukkan waɗannan sannan kuma yace wa ja'ala al-zulumati wan nur ay wa khalaqa al-zulumati wan nur Allah ya halicci az-zulumati dukkan duhu wan nur da kuma haske kada nan yake waja'ala zulumat waja'ala malamin suke fassara shi da wa khalaqa domin kalmar ja'ala idan ta yi ta'addi da maf'uli guda daya to tana zama ma'ana khalaqa, idan ta yi ta'addi kuma da maf'ulai guda biyu tana zama sayyara. Wani waje sai ka ji Allah huwa alladhi ja'ala as-samaa'a bina'an wal arda, to duk wannan ja'ala din ta tayi ta'addi da wannan to sai zama to sayyara, ya sanya sama sannan ya sanya kasa. Amma anan waja'ala al-zulumati wan-nura, zulumati maf'ulun bihi ne guda ɗaya, wan-nur kuma afafi ne akan zulumati, naka maf'uli guda ɗaya ne, to shine sai zamanto waja'ala al-zulumati wa khalaqa al-zulumati wan-nur, shine ya halicci dukkan da kuma kasa. Sannan kuma anan za mu fahimci cewa me yasa aka zo aka ce Allah madaukakin sarki ya halicci dukkan ya jan wannur, kuma haske ya zama mufrad, dukkan waɗannan da ya halicce su domin amfanin bayinsa dare da rana. Jamin da ya yi na zulumat kuma lafzun nur ya zamanto annur haske kawai, da ya ce waja'ala zulumat wal anwar, ko da ya ce wannur, domin annur masdar shi, kuma masdar idan aka ambace shi yana daukar dukkan wani jinsi na cikin sa. Wasu kuma malamai suka ce a'a lakinnahu ashraf, domin haske ya fi daukaka, haske shine asbun bukata, duhun nan da ubangiji madaukakin sarki ya da dukkan su babu dukkan gabaki ɗayan su, imma ka dauka duhun jahilci ko ka dauka duhun shakka ko ka dauka duhun shirka ko ka dauka duhun saban Allah ko ka dauka duhun gafla, duk wannan dukkan dukkan su kuma abin zargi ne. To shi yasa sai aka kawo zulumat aka ambace su domin suna da yawa, wan nur kuma shine nurul ilmi wal iman wal yaqin wal da'a, in aka ce hasken ilmi da hasken imani da hasken yaqini da hasken da'a duk su ne ubangiji madaukakin sarki ya halitta. Kaga wannan shi yasa sai aka ce shi yasa mafi yawa alqur'ani in kana dubawa duk abin da yake daukaka ya kuma muhimmanci zaka ga ana ifradin sa, ana fade shi kalmar tilo din sa anil yamini wash-shama'il, kaga dai sai anil yamini da dama wash-shama'il da hagu hagu hagu, jam'in hagu ya za a ce hagwaye ko da hagwaye shine hagu da yawa ko a wannan dai ubangijin ubangiji madaukakin sarki yake wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, kaga sirati wannan hanya ta ce daya, sai ce wala tattabi'u subula, hanyoyi kakku ba hanyoyi sai aka yanke su. To kaga duk wannan da yake nuna cewa ubangiji madaukakin sarki ya sanya haske saboda girmansa da darajarsa da daukakarsa, ya zamanto an faɗe shi haske ne guda ɗaya, domin kowane haske haske ne, yace summa allazina kafaru, sannan waɗanda suka kafirta bi rabbihim ya'dilun, ay ya'diluna bi rabbihim, suna karkacewa ubangijinsu ko kuma suna daidaita ubangijinsu da wasu, domin in ba da gwada ga adalu shine na daidaita taswiya. To sai ka ce thumma ya'diluna bi rabbihim, suna daidaita wasu wanda ba Allah ba da ubangijinsu wajen bauta. Ai duk wannan wato kamar Allah nan yana ce mana duk godiya da halittar sammai da dukkai da abubuwan da ubangiji da halittu haske da kudararsa, amma wasu daga cikin bayinsa suna sanya mushi abokin tarayya, suna sanya mushi shirka da shi, wasu ma sun kira yana da mata, wasu sun ce yana da ɗa, wanda duk ubangiji madaukakin sarki ya girmi haka. Kaga kenan ubangiji madaukakin sarki kuma ko kuma ka ce ya'diluna bi ma'ana ay yu'riduna, suna kautar da ko dai suna daidaita ubangiji madaukakin sarki da wani wajen ibada da girmamawa, alhali kuwa ba ku ba daidai suke ba. Ubangiji madaukakin sarki shine cikakken sarki, shine cikakken mai iko, duk wanda ba Allah ba takiri ne, gajiyayye ne, sauyayye ne ta kowane fuska, ko kuma suna kaucewa Ubangiji madaukakin sarki, imana suna kaucewa shari'ar Allah madaukakin sarki. Yace wa huwa allazi khalaqakum min tin, shine wanda ya halicce ku daga tabo. Wato mata da ta halicci mahaifinku annabi Adam na farko, an halicce shi daga tabo. Da haka aka halicci babanmu gabaki dai annabi Adam, ya zamanto duk wani duk mutanen da suka biyo bayansa daga asalin wannan tabo din da aka halicci annabi Adam, su ma ake tsagar halittarsu, kuma su ne suka yadu a duk duniya gabaki daya. Kamar yadda hadisi ya tabbata, manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci babanku annabi Adam daga yunku ko daga tabo. Wa manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan yunkun da wannan tabon da Allah ya halicci annabi Adam ya dauko dukkan wani nau'i na kasa, ya dauko ja, ya dauko baka, ya dauko ruwan tofa-tofa, ya dauko mai tauri, ya dauko dutse, ya dauro mai karfi, ya dauro mai laushi, duk ya hada aka kwaba aka halicci annabi Adam. Sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yace shi ta dukkan halittar duk wanda majjar kasar ta fi yawa a halittar sa, zaka ga ya zama haka. In wani madda baki bakar kasa ta fi sai ka ganshi baki, in wani fari ta fi sai ka ganshi fari, in ka zo ne mai karfi ne jari ne sai ka ga to daga maddar dutse ke fito, wani ne ka ga talaboku talaboku wani maragu mara karfi, to sai ka ga daga ya shine madda ta fi yawa. To manzala sallallahu alaihi wasallam yace da haka dai aka halicce ku gabaki daya daga wannan nau'in kasar da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi babanmu annabi Adam alayhi salatu wassalam. Sannan sai Allah ya ce kuma qada ajala, sannan kuma ya yanke ajalin kowa. Ai Ubangiji madaukakin sarki ya buga tsawon tsayuwar kowa da rayuwar kowa a duniya a wannan lokacin da ya ajewa kowa, lokacin da mutum yake jin daɗi, kuma nan ne yake jarrabarsa, nan ne yake aiko mishi da manzanni a wannan tsumma qada ajala. Allah madaukakin sarki ya yanke wannan ajalin, sai ya ce wa ajalu musamman, akwai kuma wani ajali sananne ko wanda yake da suna, aka sanya mishi suna wanda Allah ya san lokacin inda hu a wajen shi. Yasa Ibn Abbas yace thumma qada ajalan, yani ta farko sannan ya yanke ajalin, ajalin mutuwar kowa. Wa ajalun musamman, inda ya yanke kuma wani ajali sananne a wajen shi, yani al-akhirah, shine ranar tashin al-qiyama, ranar da za a tashi al-qiyama. Wannan lokaci ba wanda ya sani, yasa Ubangiji madaukakin sarki yace wa ajalun musamman inda ba wanda ya san yaushe za a tashi alkiyama. Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ajalin ya zamanto sananne ne a wajen shi. Allah ya yi haka ne duka wannan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, domin ya jarrabe mu wane ne yake kyawun aiki. Ya tazakkara man tazakkar, wanda zai yi gargadu ya gargadu, domin Allah madaukakin sarki ya rayar da mu ma ya tazakkaru fihi man tazakkara, wanda duk wanda zai gargadi gargadu kuma ya gargadu. To anan aka ce sun Allah madaukakin sarki sun makaba ajala, ya yanke ajali, sai kuma ya ce wa ajalun musamman indahu, akwai ajali na musamman na ranar tashin alkiyama a wajen shi. Wannan yake nuna kenan ajalin kowa, akwai wanda suka sani ba Allah ba, ajalin dukkan mutane, amma ranar tashin alkiyama ba wanda ya sani sai Ubangiji madaukakin sarki, ba wanda ya sani. Allah madaukakin sarki, to wannan ajalin na mutane, ai mala'ika lokacin da aka haife, lokacin da muke cikin mahaifiyarmu, Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ko lokacin da ta cika 40 guda uku, sannan ai ana aiko mala'ika ko mala'ika ya rubuta arzikinka, ya kuma rubuta shaqiyyun ne au sa'idun, kuma ya rubuta ajalinka, ajalin ranar da za ka mutu. Kaga wannan yake nuna kenan mala'iku wanda suka rubuta ranar da zamu mutu wannan sananne ne. Sai sa Ubangiji madaukakin sarki yace sannan ya hukunta ajalin kowa. Amma kuma ranar tashin alkiyama ba wanda ya sani, yace wa ajalun musamman indahu. Kuma da malaika Jibril wanda shine shugaban malaiku gabaki daya da shugaban halitta gabaki daya da muje ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam yaushe za a tashi alkiyama. Mazala ya ce mal mas'ulu an hadi a'lama min as-sa'il, wanda ya tambaya bai ko wanda aka tambaya sani ba, wato dukkan mu ba mu sani ba. Kuma Ubangiji madaukakin sarki yace inna ma ilmu hadin da rabbi la yajalli hadi waqtaha illa hu yas'alunaka an as-sa'ati ayyana musaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Ba wanda ya tsara na tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki, yasa yace wa ajalun musamman indahu, wannan lokacin da bayi za su koma ga Allah a hura ranar tashin alkiyama a sakan yawa mutane da ayyukansu na khairi ko na sharri, to ba wanda ya san wannan. Thumma tare duk da wannan bayani da wannan hujjoji ne kanku, antum tamtarun, kuke jayayya da Ubangiji madaukakin sarki ko kuke shakka da Ubangiji madaukakin sarki, kuke shakka da alƙawarra da Allah madaukakin sarki yayi na wanda suka yi abin kirki zai shigar da su aljanna da kuma narkon da ya alƙawarta ga duk wanda suka saba Ubangiji madaukakin sarki, kuke shakkar yiwuwar ma in an tashi alkiyama za a yi sakamako da ita kanta tashin alkiyama din, duk wannan kuke shakka. Allah madaukakin sarki anan ya faɗa mana cewa wanda koyi wannan halitta yayi waɗannan ababe ya yanke ajalin kowa ya boye ranar tashin alkiyama, ai bai dace ba ku rinka shakka kuna jayayya da lamarin sa. Lokacin da aka zo aka ce muku ku bi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, ai ya kamata a ce ku bi shi. Sannan Ubangiji madaukakin sarki yace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh, lalle Ubangiji madaukakin sarki shine ilah abun bauta fis samawati a cikin sammai, da halittun da suke cikin sama Allah madaukakin sarki suke bautatawa, wa fil ardh duk kuma abun mala'ikun da suke kasa Allah madaukakin sarki suke bautawa. Ai wa huwa al-mad'u shine abin kira Allah, shine Allah fis samawati wa fil ardh a sammai da kasai, shi ake bautatawa, shi ake karanta kaitawa, shi ake tabbatar da uluhiyya take tasa. Shi yasa wani waje yace wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu, daidai da wannan wa huwa Allah shine wanda yake sama, fis samai ilahu a can sama shine abun bauta, wa fil ardi ilahu kuma a nan kasa shine abun bauta, shine Allah wa'anda suke sama shine kuma Allah wa'anda suke ban kasa. Ko kuma wasu malaman suna fassara da cewa huwa Allahu fis samawati, lalle Ubangiji shine wanda yake sama ya daidaita a san al'arshin sa, wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun, kuma a ƙasa shine wanda ya san abinda kuke aikatawa a koye, kuma ya san abinda kuke aikatawa a koye a bayyane, kuma ya san abinda kuke tsururutawa. Kaga za a iya ɗaukar waccan ma'ana duk da yake malamai in ka duba tafsiri mafi yawan malaman tafsiri fassarar farko suka yi shine wa huwa Allahu fis samawati, ai daidai da waccan ayar da Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, shine abun bauta a sammai kuma shine abun bauta a ƙasa. Sai Allah ya ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ya san duk abin da kuke koyewa da abin da kuke bayyana ba. Wannan kaga abu ne da zai sanya mutum ya shiga taitayinsa, domin Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa duk abin da muke koyewa da duk abin da muke bayyana da duk abin da muke aikatawa ya sani, da haka mu tsorati saba mishi, ni kokarin wajen aiki tunda Allah yana kallon mu, ni ayyukan da za su kusanta mu zuwa gare shi, mu addinantu da addininsa, mu nemi rahamarsa, mu kiyaye duk wani aiki da zai nisantar da mu da shi da kuma rahamarsa. to mun Allah yana ba mu labari ya fasan abinda muke aikatawa kuma abinda muke aikatawa wannan a boye muka yi shi ko a bayyana muka yi shi mutane sun sani ko ba su sani ba Allah madaukakin sarki ya sani to wannan yana ƙara jaddada mana cewa duk abinda mutum zai yi ya rinka hararo ubangiji madaukakin sarki yana kallon sa kuma ya sani sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ
نعم وبالجدي ما دوكو في سلسلتي وما تأتيهم من آيات كما باب وتا آيات ذات الرومس من آيات ربهم لك آيوهم وبالجدي إلا كانوا عنها مؤذين فأكي سنكتل شيء sun juya bayansu sun ki aiki da ita kuma ta ki zame musu wa'azi faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum haqiqa tabbas sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu yastahzi'un to tazannuqwa labarin abinda suke karyatawa suka kasance suna karyata da shi ko suke izgili zai zo musu alam yarau kam ahlakna min qablihim shin baka gaba nawa nawa muka halakar na al'ummatai da yawa min qablihim kafin su mutanen makka min qarni na qarnoni daban-daban dukkan su makkannahum fil ardh waɗannan wanda muka halakar a baya mun ba su tabbata a kan ƙasa malan numakkin lahu da abinda ba mu ba ku ba wa arsalna samaa alaihim midara wa mun sakam musu mun aiko musu ruwan sama wanda yake midara ɗaya bayan wani bayan wani ko kuma mamakon ruwan sama don su samu amfani wa ja'alna al-ardha wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim wa muka sanya ƙoramu suke gudu a ƙarƙashin su amma duk suka ƙaryata fa ahlaknahum sai muka halakar da su bi zunubihim da zunubansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan muka tayar bayan su wasu ƙurunai wasu mutane na daban wanda ba su ba anan ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari dangane da bijirewa da mushrikai suka yi duk da hujjoji sun zo musu da kuma tsananin ƙaryata manzansu da adawa da shi duk ayoyin da Allah madaukakin sarki ya dogganan na ƙoƙin zuri a hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yankewar wata na abubuwan da ruwa yake fita a yan yatsunsa na dukkan wasu qur'ani da ya zo da su wanda suka kasa kawo irin shi wannan ayoyin gabaki daya ba abin da ya karawa mushrikan makka sai kangarewa da bijire mu Allah yasa Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayatin min rabbihim babu wani ayoyi da za su zo musu na gaskiya wanda suke zuwa da hujjoji yankakku wanda suke kira da azuman Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam a amshi risalarsa ai imani da shi illa kanu anha murti face sai sun juya baya ba su damu ba ba su saurara ba ta fuskantar da zukatansu zuwa ga wani za su juya bayan bayan su su bijirewa Ubangiji ba da kuma Allah marubucin sarki a nan yana ba mu labari duk wani dalilai da duk wani hujjoji da zai kawo musu ya kawo musu amma wannan hujjojin da wannan dalilan ba abin da ya kara musu sai bijirewa da Ubangiji ma da kuma sarki sai Allah ya ce faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum hakika sun kaurecewa sun ƙaryata gaskiya yayin da ta zo musu to fa tauba ya atihim abbu to da sanuwan dan labaran da ake faɗa musu ma ganu biyar ta hadiyun wanda suke istihzai to labarin zai zo musu su ganshi ashe gaskiya ne su ne ba su yi aiki da shi ba wannan kamar Ubangiji madaukakin sarki yana ce mana istihza'in da suke wa Manzon Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya zo musu da gaskiya suna bayyanar da cewa ƙarya ne suna istihza'i da ranar tashin alkiyama da aljanna da wuta suna istihza'i da ranar tashin alkiyoma to duk wannan yayin da alkiyama ta tsaya suka ga abinda suke istihza'in da shi ya tabbata to anan kuma za su gane kuransu istihza'i kala kala sun yi wa Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam kaga lokacin da yake shajaratul zaqum tumbitu min asli jahim wata shajara az-zaqum da Allah ya ambata al-Qur'an kuma ita wannan bishiya Ubangiji madaukakin sarki yake kana fitowa daga tsakiyar wuta yawa daga cikin su Abuja suna dauko irin takakken dabino din nan shi ake kira zaqum sai dauka hei shi ya kalkale da dariya yace mu ba wata zaqum a wajen mu sai wannan sai haɗin shi da ninansa yake ka duba ba wai bishiya ce za ta fita a cikin wuta saboda an rena shi yana ganin cewa ya za a yi a ce bishiya da take buƙatar ruwa take buƙatar kulawa wai a ce yanzu a cikin wuta kuma za ta fito to duk wannan ingilin da suke za su tantane yayin da abu da ake faɗa musu na abinda zai faru a kabari abinda zai faru a ranar tashin alkiyama abinda zai faru ko wuta ko aljanna to zai zo musu za su ga abinda suke wa injili din nan a duniya sun wayi gari a lahira kuma ya zo musu ko ba ya ba mafita tunda inda za su samu mafitar su kauce mishi kai ya same shi to sun ne da sun yi injili ba su nemi mafitar ba ko kuma malamai suka ce fa sauka ya atihim amba'u ma kanu bihi yasta'dilun lokacin da aka zo ana magana cewa musulunci zai daukaka addinin musulunci zai ci nasara za a kashe wannan manyan Qurayshawa za a yi za a yi kaza za a daukaka addini za a ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasara suke izgili su kalli ɗan mutanen da suke tare da manzon Allah yawancin su bayi ne yawancin su miskinai ne fakirai sai wa'annan ne wai za su ci nasara wa'annan ne wai har suke da awa za su karkashe wa'annan ne suke cewa har za a musu wani fatafu za a yi musu buɗi suna izgili to kuma abinda suke wa izgili sai zo musu a ranar Badar sai gashi dukkan sanadidin Quraysh manya-manyan Quraysha an kashe su a Badar su Utba su Abu Jahl da sauransu duk an kashe su wannan yake nuna kenan duk wanda kaga yana izgili da abinda Al-Qur'ani yake faɗa da abinda malamai suke faɗa yana dariya to ka kyale shi fa saufa ya atihim amba'u ma kanu bihi yasta'dilun da sannan abinda yake izgili da shi zai zo mishi kuma lokacin da ya zo babu wata dabara babu wani abu duk ƙaryatawa da take za su ga ranar tashin alƙiyama a ce hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wuta wanda kuka kasance da kuke ƙaryatawa in an ce da wuta ku ce aya wannan wuta ai mu daga duniya sai ka duna menene na magana wuta to sai an je fa su cikin wuta sai kuma a ce musu hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wuta da kuke ƙaryatawa kuma kaga an riga an faɗa babu wani mafita. Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut, suna rantsuwa da Allah su jaje a rantsuwan lalle Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba. Bala yace a'a, wa'adan alayhi haqqan, wannan alƙawari ne na gaskiya, walakin na aksarar nasu la ya'lamun, sai dai mutane ba su sani ba. Yubayyana lahum allazi yakhtalifuna fihi wal ya'lam allazina kafaru annahum kanu kafirin. Allah madaukakin sarki zai bayyanar da abin da suke sabani a cikin sa, duk abin da ake cewa ba zai yi ba din zai yi, kuma kafirai a lokacin za su san abin da suke karyatawa, gashi ya riga ya tabbata. To sai Ubangiji madaukakin sarki kuma ya cika da ba Qurayshawa labari duk wannan kangaren da suke, da duk wani shege ma ba Qurayshi ba, a yau ka ganshi yana takama da mulki ko yana takama da kuɗi ko yana takama da kafirci, yana abin da ya ga dama. To ka faɗa mishi alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarni, shin ba su ga ba yadda muka rinka bin al'ummatai wanda suka karyata manzanninsu ɗaya bayan ɗaya muna halaka su, ko da kuwa muna musu dan ba musu talala ne kamar sake kafin a halaka su, amma daga ƙarshen natijar halaka take kasancewa. Kafiri zai iya shekara 100, kafirci yana ɗaukaka yana bunƙasa, don duk wannan wa umli da umli inna kaidi matin, duk talala Allah ya ce wa mutum. Duk kafiran da suka ɗaukaka a da suka yi kafirci, su Fir'auna da su Hamana su Lamaru su waye waye, duk Ubangiji madaukakin sarki ya ara musu lokaci, sun yi abin da suka ga dama, sun ji daɗi, sun yi kashe wanda suka kashe, sun ɗaure wanda suka ɗaure, sun ɗauri wanda sun kori wanda suka ga dama, sun yi duk abin da suka gani suka ga dama. Amma wannan abin da suka yi da mulki da security da suke takama da shi, da kuɗi da bayi da sarauta da girma da iko, bai hana daga ƙarshe an halaka su ba. Domin ƙarshen dukkan wani mu'anidi mai fito na fito da ayoyin Allah da ƙaryata manzanni, ƙarshensa abin da zai kashe. Kuma duk abin da mutum yake ta kama da shi a yau, da abin da tura abin da Qurayshawa a lokacin suke ta kama da su, sai aka ba su labari makannahu fil ardi ma lam numakkin lahum, wa'annan wanda muka halakar a ban kasa mun ba su ba wadata ta kuɗi ta ƴaƴa ta jin daɗi ta ƙarfi ta iya technology da tsara gida wanda ba mu ba ku ba. Shi yasa da yawa da malamai suke ganin cewa ci gaban da duniya ta samu a baya yanzu ba a same shi ba, kuma wannan zai gaskata ka idan ka ga ka je irin su Egypt su kata ka, in ka ga pyramid da yadda aka gina ta da wasu gine-gine, kai tare da wata katafila sai a lokacin ta hau dai wannan gini, wato in ka ga ginin dukan mutanen baya da suka yi can, Adawa da Samudawa da menene ginin dukan da suka yi da abubuwan da suka yi, sai ka rasa wani irin technology ne ya shi. Shine makanna da husin ardu ma lam numakkin lahum, mun ba su tabbaci na ƴaƴa da kuɗi da hutu a ban kasa irin wanda ba mu ba ku ba, mun ba su dukiyoyi da ƴaƴa, mun ba su yalwa arziki da sojoji ta kowane hanya. Shi yasa wa lihada Allah shi yasa yace wa arsalna samaa alaihim bidarara, muka rinka saukan musu da ruwa daki daki shay'an ba da shay'an, yanda suka samu tunda ruwan sama shine ummul aba'is dukkan wata ni'ima, da shi ake yin lambuka, da shi ake yin gadin gadin, da shi ake yin kayan abinci kayan marmari kala kala. To an saukan musu ruwa yanda suka wadatu da abinci, suka wadatu da kayan marmari, suka wadatu da launi da atmosphere mai kyau, kaga ko an yi adam flawoyi, an yi ado ƙorar abubuwa, an yi tsari, an yi lambuka masu kyau da ruwa yana gudana. Wannan shi ne jin daɗin duniya. To duk mun musu wani yasa Allah ya kare cewa waja'alnal anhara tajri min tahtihim, saboda yawan ruwan nan da yake sauka kasa tana fuffukewa, muka sanya koramu kuma suke gudana, shine jin dadi. Yasa zaka ga duk turai haka, mun kasashen mu ne da ba mu damu ba da atmosphere yanayi. Zaka ga mutum a gidansa ma ba zai iya dan ware wani abu ba ya shuka ya shukun shukoki, ko da irin su mangwaro su wane ne wanda zai rinka ci, ya yi wani irin tsara, ya yi menene a cikin gari gwamnati ta rinka yi ana fitar a duk unguwa. In ka je kasashen Laraba da kasashen Turai haka za ka samu duk wani rukunin unguwa sai an musu wani dan gadi, an shuka korayen fulawoyi da fitiloli da abubuwan wasan yara da abubuwan ruwa, yana gudana, yana hawa sama, yana tsiri, yana sauka wajen iska mai kyau da abubuwa. Za ka ga kowane magidanci da kowane mutum yana da lokacin da yake zuwa da 'ya'yansa da matansa su zauna a wajen su ɗan awa awanni, ya ji wannan yanayin mai kyau, ya kalli kwarran abubuwa yadda idansu za su yi ƙarfi, ya ɗan samu nutsuwa. Amma mu duk mu babban matsala mu a nan mu duk bamu da wannan lokaci. Wani tunda ya taso kullum ba hutu, karfe 8 yana kasuwa ko gona ko wajen aiki sai magariba zai koma gida, ba wani ranar hutu, ba wani ranar da zai ɗauki iyalansa a ɗan zagaya ko ya yini ma a gida ya ce yau ba kasuwa ba wajen aiki, bari in yini da ku. Mu duk ba ma wannan, kuma duk abin da za ka ga cewa wannan yana daga cikin daɗin duniya, in ba ka yi wannan ba to ba ka ji daɗi a duniya ba, kawai kai lebura ne ɗan wahala. To ai wahala kake ta yi, ki ka kasa ware lokacin da za ka ɗan huta. Shi kuma jikin nan da kuke gani in ba ka huta ba akwai lokacin da zai ruguje, kana zuwa shekara 60 shi kenan sai ya ruguje ka kasa fita. Shi yasa ake son hutu, ake son canza yanayi, ake son abubuwa. Ka canza yanayi, a yi hutu, ko abincin ne ma da ake ci a gidanka, in kana da wadata wani lokaci ka ɗauka a je restaurant a zauna mai kyau a ci, a zagaye gari wani lokaci a mota ko a babur ka zagaya. To duk wannan yana daga cikin abubuwan da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya yi miki na ni'ima. Amma a hankali kika kafirci duk wannan istidrajin da aka musu na jin daɗi da kwanciyar hankali ba su guba. Allah ce ba ahlaknahum bi dhunubi, sai muka halakar da su da zunubansu. A ce zunubi yana daga cikin sababban Allah Maɗaukakin Sarki ya gusar da rahmarsa daga mutane da jin ƙarsa. Matuƙar zunubi yana yawa a cikin al'umma, to al'umma za ta ɗanɗani kuɗanta da abin da ta jawo kanta. Allah ya ce wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kuma muka tafiyar da su kamar wasa muka tayar da wayansu wani ƙarni na musamman. Ƙarni malamai suka ce shekara 100 shi ne ƙarni, wannan shi ne zance mafi inganci, wanda wasu sun ce shekara 70-80, amma shekara 100, shekara 100 ne ake sake zubi. To wannan shi ne sanctuary da ake faɗa a Turanci. To wannan sanctuary ɗin ko wannan ƙarni ɗin a lokacin in wani ya zo, to bayan wannan ƙarni ɗin babu waɗansu wanda yake rayuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a Madina kalli sahabbai ya ce nan da shekara 100 duk duniya babu kowa, an sake wasu. Yanzu daga yau ɗin da muke tafsirin mu ɗin nan, shekara 100 ne zuwa duk wani mutum da yake duniya yanzu to baya. Mu da banda muka shekara 50 da irinku da yayyan mu ɗin nan da suke shekara 60, ai duk mun soye an juya mu kawai ɗaukiwa ya rage, ai ba ta mu ma ba ake. Da aka ce shekara 100 ma irin su Abubakar, irin yara ƙanana ɗin nan, irin ɗan ƙanana su ne aka ja aka ga wata kiloniya a 80 nan gaba. Amma mun kuma su shekara 50 ai duka 50 ce nan gaba, za ka nemi kowa a cikin mu karasa. In ma kana nan baka zuwa ba inda kake zuwa, kana gida a sau. Bayan shekara ƙarni Allah zai juye, yasa duk wanda zai yi abin da zai yi, duk wanda zai yi zalunci, duk wanda zai yi abin da ya ga dama a shugabanci, to ka kyale shi. lokaci ne shugabancin ma na yanzu da yake shugabancin dama da aka kyale su aka halakar da su shugabancin da sai ka mutu barandana nan shugabancin na yanzu na banza shugabancin shekara uku kana cikin taraddudi da ka shekara biyu ka fara tunani ya za ka zarce kamar idda da bismillah yanzu an fara zancen zaben tuzon sauza a 27 ina an ka ji daɗin mulki ba shekara uku ne shekara biyu da wani abu ka daina kuma yanzu ka koma ina za ka kama can wa za ka kama nan kan wannan ya munafice ka ka a ba shigo shigo ba zurfi wancan ya shigo jam'iyyarka ka shigo da wancan ka ba wancan cin hanci duk dai ka tafi to sama ka tafi din wata shekara huɗu ce kuma da ka ƙara shekara biyu kuma wa zai gaje ka wa kai ya tona ma asiri shike na duk a zancen banza ne kuma mulkin wani daɗi ne in ka ma zarta kana gwamna ko kana shugaban kasa to yanzu ko magaji shine bala'i a je a gano mun wannan zai mana abin da ya dace ko in ya hau ka ai wannan mutumin an ji a labari yana cewa kaza to a gano wannan kai ka ga gwamna hankalin sa ya tashi wa zai gaje shi inda ka yi gaskiya ina ruwanka da wanda zai gaje ka ruwanka kai mulkin ka shekara hudu kawai in addini kake Allah kake kai concentration kawai mutane in shekara huku ka gama mutane suka ce ba sa son ka shike nan ka huta sun sauke ma da wuri saboda mulki nauyi ne kai zaman ka in sun ƙara zaɓar ka shike nan ka zo ka fara yawa al'umma hidima wa zai zo ba duk wanda zai zo mutumin kirki kuma ka rinka da Allah ya kawo wanda ya fika ba wani Allah ya kawo wanda za ka sa shi a jihu da yawa daga cikin shugabanninmu abinda suke addu'a wa zai zo in sa shi a jihu sai abinda na ce zama remote control ina gida ne nake ce mishi ka zabar ka kuma ƙarya ne ba zai yi kowa da lokacin shi ko danka da ka haifa ka kawo wallahi bai ma wani abu sai ya ce ha baba sorry baba kai wannan fa lokacin ya wuce barandana wani janda kai wai wani yaron ka wani yana ma hidima wani ka yadda da shi ba ni yadda da shi dan adam ne ya haure ka gani shi ma a fara ma a fara mishi duniya babu abin da yake kubutar da mutane a duniya zaunar da mutum lafiya irin gaskiya da amana in kai gaskiya kai abin da ya dace duk wanda zai zo yanzu duk wanda zai yi sai dai ka sauke wasanka ko ba ruwanka da sai wani kawai wane ne ya fi wanda zai wa al'umma aiki in kai haka shi kenan in ko baka yi ba to za ka zo ka gama wannan yan shekara takwas ɗin nan gwamnoni ga su nan yanzu sai ka yi cikin tirela da tsofaffin gwamnoni wasu na nan ma ba an ma manta da su wani in ka gani ma sai ka yi kamar kamar kuka kamar bai gwamna ba amma yanzu yana nan zai da kofi sai ka maka ne lokacin da kake gwamna wani gwamnan bai isa ya matso kusa da kai ba lokacin da kake gwamna yanzu ka sauka ya zo gwamna shi kake bi kana wa maula kana kirari shi kake bi saboda in dai baka bi Allah ba baka so Allah ba baka yi abin da ya dace ba to duk abin da kake zata mafita ne sai ya zame ma bala'i haka hanyar da mutum zai bi ya tsira kawai bi Allah kawai in ya bi Ubangiji maɗaukakin sarki to shi kenan sai ka ga Allah madaukakin sarki ya taimake shi amma in bai bi ba to aikin banza ne sai Ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa
ولو أنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
saboda lokaci a gurguje zamu fassara in yaso gobe insha Allah sai mu zo ni sharhin ayoyi Allah ce walau nazzalna alayka kitaban kuma da ma zamu saukan ma wani littafi sai karfata a cikin wani takardu a rubutacce balamasuhu bi ayyi kabatu taba da hannunsu su gani da falan ladina kafaru da waɗanda suka kafirta sun ce in hada illa sihirun mubin wannan ba komai bane face sihiri ne bayyana wa qalu suka ce laula unzila alayhi malaa ina ma a ce an saukar mishi da mala'ika walau anzalna malakan Allah ya ce da mun saukar da mala'ika kuwa da qudiya al-amr da an yanke al'amari su malayun gwarun da ba wanda za a daga kafa ba wanda za a saurarawa walau da an damu malakan da mun sanya shi ma mala'ika din ladi an damu rajulan ai da mun sanya shi ya zama mutum namiji wala labasna alaihim ma yalbisu to da mun ƙara rikitar da su kamar yadda suka rikitar da kansu da ganda idan muka zo insha Allah gobe sai mu fassara in sharhi waɗannan ayoyi guda uku abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonsa da mu fankanta agaza mana da agaza maka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimake mu a kasan Allah ka yafe mana Allah ka rufa mana a cikin duniya da lafiya Allah ka tsara mana imani Allah ka amshi azumin mu da addu'o'in mu da sallolin mu da hatta ibadar mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kai iyayen mu da kakannin mu da ƴan uwan mu ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول تمريوي كما أقول نيتي الله يتبقى ما لن يبقى مثل إيماني تبقى تاشين يعني من أي حكومت ونيس يسا جدا ما ترسى لعظم أما دا نتري معنا بيسا مدامري وانكا جنبا با سيد جدري يواي يوانكا طب ني أب الشريعة ديوانا باقومي دان كاواي جريد جنبا amma ba sadda gari ya waye ba kace mun sadda alfujir yake to sannan sai ya tashi ya wanka yayi sallah to babu ko amma kace sadda gari ya waye to ina sallah asuba kaga kana da matsala kenan kai yanzu ba ta saduwa 80 da kake da akwai ba baka yi sallah asuba ba a sallah asuba yafi komai hadari bar wannan janabar taka babban hadari sai da gari ya waye to ya sallah asuba abin da ya kamata kace ya kasa ji da iyalanka sadda kaji an yi kiran sallar alfujir ka tashi to wannan babu komai sai kai wanka a lokacin dan alfujir ya ce to kana da janaba babu komai amma in da gaske ne wai sai da gari ya waye to ai babban bala'in ka kai yanzu ba ma janaba ba kin sallar asuba din kai tace bala'in ka ita ce tafi komai hadari a tambayar ka Allah ya sa dai abinda kake nufi shine sadda alfujir yake to wace assalamu alaikum menene falalar hasbunallahu wa ni'mal wakeel da kuma falalar sayyidul istighfar wannan ne yafi dukkan su sayyidul istighfar ana so mutun ya rinka yi su ma subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel dai ana so duwana nau'i ne na zikiri wanda ake so daga cikin bawa tunda shi zikiri dama babban falalar sa da sauƙin sa tunda ba an kaddara ba cewa sai kana da alwala sai kana da wani abu da kai kana tafiya a motar ka kana tafiya a kasuwa mace tana girkin ta tana abubuwa za ta yi ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai da istighfar duk mutun ya rinka yi duk wannan suna yi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk